Jama'a masu sauraron mu barkanmu da warhaka. Sannunmu da sake saduwa a zauren zamantakewa na wannan mako. A shirin zamantakewa mukan zakulo masu ruwa da tsaki ne don tattaunawa kan hanyoyin samar da haɗin kai da zaman lafiya tsakanin al'ummomin da ke da bambancin addini, kabila, jinsi da sauransu domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji, ni ce kuma ke jan ragamar shirin. A yau shirin zamantakewa ya duba yadda al'ummomi daga bangarori daban-daban suka hada kai wurin gabatar da kokensu wa gwamnati cikin nutsuwa da kwanciyar hankali. Tun a ranar 1 ga watan Agustan 2024 ne 'yan Najeriya suka yi dandazo a jihohi da dama na kasar don bayyana korafe-korafensu ga gwamnati, musamman ma ta tarayya, kan ta sauya wasu tsare-tsaren da ta dauka ta kuma aiwatar da ya kai ga hauhawar kudin kayayyaki kama daga abinci, wutar lantarki, man fetur da duk wani abin more rayuwa ga al'ummar kasar. Yayin da zanga-zangar a ranar farko ta rinchaɗe a wasu jihohi, inda matasa suka bige da wawure dukiyar al'umma da lalata kayayyakin gwamnati, a jihohi kamar Adamawa, Taraba da Filato, an gudanar da zanga-zangar cikin lumana. Hasali ma masu zanga-zangar sun gudanar da addu'o'i ne don samun maslaha ga matsalolin da al'umma ke ciki. Prophet Isa Elbuba, wani shahararren malamin addinin Krista a Najeriya, shine ya jagoranci zanga-zangar ta lumana a jihar Filato.
Wahalar da mutane suke ciki, kowane rana na tashi zan samu text message, zan samu sako daga wurin mutane daga Maiduguri, Bauchi, Kano, Kaduna. Aki gani mutane suna kuka don Allah ka taimake ni daga wannan, don Allah ka taimake mu da dan 10,000 ko 5,000 ko 1,000, don Allah bamu samu abinci ba. Domin wannan wahalar da mutane suke fuskanta, na je na nema fili kusan plot 450 na raba ma mutane, na raba musu kowa da plot guda ɗaya-ɗaya-ɗaya-ɗaya domin su samu su yi gona, na ba su taki, na ba su iri. Dukka yanzu muna noma tare domin a samu cewa mun sun fita cikin damuwan da suke ciki. Mun gani cewa gwamnati sai dai kawai mu dinga ji cewa ai spending billion kaza, an siya kaza, billion kaza, amma talakawa suna cikin wahala. To kuma ba abin da ya sa aka zaɓi gwamnati ba ne, kuma ba abin da ya sa gwamnati take cikin mulki ba. Na biyu, domin maganar tsoro, yanda ake ɗaukar iyalin mataye da mazaje sun zama kaman a je kasuwa ne a siya kaza a zuwa yanka. To haka ne ake da mutane. Na yi addu'a ga Ubangiji Allah ya za mu yi wannan magana. To Ubangiji Allah ta wuri ikonsa kuwa ya yi magana, ya ce to yanda za ku yi dole ne ku fita ku yi magana. Ku ne masu shugaban mutane, ku ne kuwa kuke koyaswa mutane, mutane kuma suna jin ku domin shafin Ubangiji a cikin rayuwarku, ku ne malamai. Shi ne a haka nan shi ne na fita na ce to shi kana. Na yi ma shugaban kasa magana, ku yi ba mu alkawari cewa ga abin da za mu yi, ga abin da za mu yi. Mun ce to tunda maganan Petro ɗin ne ta kawo damuwa, komai kawai ta wuce iri a kasuwa. To muka ce to ya komar da talafin mai, ya komar da shi. To shi kana za mu iya mu zo na mu yi magana. Batun arewa abubuwan da muke fuskanta ya ne za mu handling kai ayyukan arewa. Domin mun san cewa ba shi ba ne ya zo ya samu wa'annan damuwoyi a ƙasa. Amma in ka zo shugabanci, dole ne ka nuna ma mutane ka cewa na samu wannan damuwar a ƙasa. Amma ga abin da zan yi, dole ne mu tashi siye mu taimaki kanmu mu 'yan arewa, mu canza lissafi.
Aliyu Abdullahi da ya shiga zanga-zangar ta lumana ya ce ba tare da nuna ɓangaranci ba suke wannan fafutuka.
Malamai da fastoci duka da wanda suke manya elders a Najeriya sun samu shugaban kasa mabani, amma har yanzu mu dinan da muke magana bai mana magana da ya kamata a ce mu mun gamsu da ita ba, saboda ana magana an tura trailer shinkafa 20. To an kado population na mutane, trailer shinkafa 20 me zai? Daga baya an zo an ce an kara 10, an kara 5, duk ba zai kai ba. Muna buƙatar abin da zai zama to all Najeriya, kowa zai zo ya samu sauki, ya zama to ba tare da wai wani ya samu wani bai samu ba. Saboda idan yanzu abin da muke so shugaban kasa yayi shine ya dawo da darajar naira, na farko man fetur shi ma a rage ma kuɗi, a bude bodoji, a rage haraji ba da yawa kan wasu abubuwan. Wutar lantarki yayi yawa, ya kamata shugaban kasa ya duba mu ya ga halin da muke ciki. Mu talakokin nan mun zabe shi ne don ya kawo mana ci gaba.
Amma zanga-zanga shine matakin farko da kuke ganin kamar ya kamata a yi ma ita gwamnati, tunda yake ba wai wani dadewa ta yi ba, tana da shekaru uku nan gaba.
Eh to kin san kafin a kai wannan mataki na zanga-zanga, mun yi kokari ta mun yi bayani da kungiyoyi da shawaran mutane a Najeriya, sun kira ga shugaban kasa a duba abin nan kada kai wannan mataki. To mun duba ba mu da wani zabi ce wannan abin ne, domin nuna fushin mu kuma nuna cewa ya kamata matsayin sa na wanda yake shugabantar mu ya san cewa yanayi dan mu ne. To ya kamata duba maka wannan bangare.
Tsohon ministan harkokin matasa da inganta wasanni a Najeriya, Solomon Dalun, wanda shi ma ya jagoranci matasa suka kuma yi zanga-zangar cikin kwanciyar hankali, ya kalubalanci hukumomi ne kan batun tsaro a kasar.
Da jami'an tsaro so ta jimmu, na gan kun fita kayan yaki irin wanda ban taba na gani ba. Kenan kuna da kayan yaki wanda za ku yaki yan iska daji. To muna ba ku shawara, wanda turji yana nan a dajin Zamfara. Akwai yan iska suna boye a daji a wajen Bakwas, da wajen Mangu, da wajen Basa, suna kashe mutanen mu. Ku shiga daji ku je ku fatatake su. Ashe kuna da kayan aiki haka, shine an kore mu ba mu yi noma ba, dole a dawo da shugabanci na kwarai a ƙasa. Mu yan Najeriya muna cewa ka dawo mana da tallafin mai. Kudin wutan da kun kara, ku dawo mana da kudin wutan mu a inda yake. Mu yan Najeriya muna cewa ku tabbatar mana da tsaro a Najeriya.
Haka dai sauran mahalarta zanga-zangar suka yi ta maganganun an karar da hukumomi.
Sunana Emmanuel Zofmal, jama'a suna shan wahala. An cire subsidy, kudin mai ya hau, kudin abinci ya hau, an kara tarif na electricity. Ko kana ina inda kai dan Najeriya ne dole ka ji zafin wannan.
Amma ita gwamnati na cewa ku dan hakura tun da shekaran ta guda ɗaya kenan akan mulki.
To ita gwamnati don me a cikin shekara ɗaya ta cire subsidy? Ai da ita ma ta saya ta bar Nigerians su dan more abinda suke kasa tukuna. Inda nake aiki yanzu, yan makaranta baraz yanzu haka suna zama a duhu ba wuta. Don wurin ba za su iya biyan kudin electricity ba. A wata abinda da ana biyan miliyon 13 miliyon, yanzu an kawo miliyon 80 wai wata daya ana biyan electricity bill. A ina za a samu kudi a biya wannan? To don me gwamnati take akan irin wannan abun? A rufe makarantar kenan?
Sunana Isiyaku Zubairu. Babban abin da ya sa muka fito zanga-zanga a wannan ƙasa tamu shine gaskiya rashin kulawa na security yana damun mu, da yanayin abubuwa na rayuwa, tsadan abinci da kuma wasu abubuwa suna nema su fi ƙarfin mu. Shine muka fito muna so mu gaya ma gwamnati cewa ta duba ta gani inda abin da ya kamata a yi, a yi abin da ya kamata. An dade da cewa a yi hakuri, a yi hakuri, kullun abin yana dade ci gaba. Shine muke kai kukan mu zuwa ga gwamnati cewa su duba mana, saboda game da abubuwan da ake ciki na rayuwa, tsadar rayuwa, abubuwa ba kuɗi ba wa, in ka siya abu ma yanzu kafin ka je ka sai wani zai zama ma aiki. Shine muke kiran gwamnati ta duba mana dan Allah, ta kawo mana sassauci.
Sunana Blessing Solomon.
Gashi kun fito zanga-zanga, me ya faru ne?
Gaskiya mun gaji da wahala da yunwa a kasan nan. Yanda da ku daga cika koshi yanzu da kyarne, yaran ka ba sun je service sun dawo ba maganan aiki, kudi ma ba amfani kuma. Kafin ka dafa abinci ma sai ka dinga lissafi. Amma da ba haka bane, yanzu ba kai saka cika manda ba, ai wahalar ya ishe mu haka. Gara su sa mu da za su yi a kai.
Mai fashin baki kan lamura a Najeriya, Mr. Japhet Philip, ya ce irin haɗin kai da aka samu tsakanin mabambantan addinai a wurin zanga-zangar abu ne da sauran sassan Najeriya ya kamata su yi koyi da shi.
Ganin cewa jihar Plateau tana da tarihi na samun rikita-rikita tun 2001. in kin iya tuna cewa ana samun rikita rashin jituwa tsakanin manoma da makiyaya an yi fada dai na addini da na kabilanci to wannan ya nuna cewa mutanen jihar Plateau sun zo wani wuri cewa sun gane cewa shi talauci bai san addini ko kabila ba shi rikici yana shafan kowa shi yasa aka hada kai a wurin zanga-zangan nan da aka Old Airport Junction lokacin sallah Kristoci suka zage yan uwansu musulmi su yi sallah suka kare su lalle wannan abu ne da ya zama wato tubali na koyi ga sauran mutane a Najeriya kuma abu ne da ya kamata a karfafa domin inganta zaman lafiya tsakanin addini musamman Kristoci da musulmi
daga ƙarshe madugun yan zanga-zangar a jihar Plateau Prophet Isa Elbuba yace za su yi kokarin dorawa kan zamantakewa da suka yi a wurin zanga-zangar
duk yaran da cin Allah ya yarda an gama zan tara su duka za mu fara lecture wato za mu fara mu koyar da su abubuwan da ya kamata su yi kuma za mu nuna musu hanya yanda za su iya su taimaka kansu domin su zama abin albarka ga iyayensu kuma ga ƴan uwansu zumuncin nan to haka nan za mu hada wannan zumunci da dan Allah kuma za mu nuna wanda za mu train nasu ta wurin noma za mu train nasu ta wurin noma wanda za mu train nasu ta wurin wato kifi mai ake kira yawwa za mu koya musu kowa da zai samu
abun sana'o'i dai kawai gaba daya
kowa zai samu abun yi wanda inda yadda Ubangiji Allah in mun fara to zaki gani cewa a cikin shekara daya kowanne family kowanne iyali za su samu abun albarka
jama'a masu sauraro anan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo karshe yanzu dai a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ne da ku ni da na shirya na kuma gabatar Zainab Babaji nake cewa sai wani mako in Allah ya kai mu da lafiya zan zo muku da wani sabon shiri mu huta lafiya